Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tasha to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Litini 15 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a cikin daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Nazir ba mu kanun labarai.
Wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast na fuskantar boran wasu tsoffin ƴan tawaye da aka saka cikin rundunar sojan kuma aka yi musu alƙawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a ba su ba. Tsagiyaru dauke da makamai da ke auna musulmai a garin Bangassou da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe kusan fararen hula 30 da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 6 a yankin a kwanan nan. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi taron gaggawa a gobe Talata kan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan.
Madalla kanun labaran kenan. Cikin shirin za ku yi cewa jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro ne za su fara farautar 'yan Boko Haram gida-gida.
Za mu yi kokari matuƙa gaya mu ga cewar mun kare ƙasarmu da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram.
A jihar Filatoko al'ummar ɓashar ne suka nemi wato kamfanonin da ke haƙan ma'adanai a yankin nasu su zo domin su tattauna da su, amma me ya faru?
Wanda ba su zo ba ba su tura wakilin su ba, yanzu ya jima me ya sa suka tura sauki.
Haka kuma muna da rahoto akan sakewa 'yan gudun hijiran jihar Adamawa Matsuguni idan akwai lokaci mu kawo muku rahoton wasu bayan Allah da aka kashe a jihar Borno da safiyan yau sai shirin Yusuf wato ilmi garkon ɗan Adam. Kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast na fuskantar boran wasu tsoffin ƴan tawaye da aka saka cikin rundunar sojan kuma aka yi musu alƙawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a ba su ba. An ji ƙarar harbe-harben bindigogi a yau Litinin a Buwake, birni na biyu mafi girma a ƙasar, da kuma wasu barikokin soji na Abidjan, babban birnin ƙasar. Sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka. Yanzu haka gwamnatin Ivory Coast ta kaddamar da shirin kwato birnin Buwake da karfin soji, inda aka kashe wani mutum farin hula jiya Lahadi, yayin da wasu mutane 20 ne suka jikkata sakamakon bujerewa gargadin 'yan tawayen nasu zauna a gidajensu. Ma'aikan tawayen sun kwace birnin na Buwake a ranar Juma'a da ta gabata.
Tsagiyaru dauke da makamai da ke auna musulmai a garin Bangassou da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe kusan farare hula su 30 da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su 6 a 'yan kwanakin nan. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na MINUSCA da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce zai ƙara ƙarin soja zuwa Bangassou, inda suka ce fararen hula na neman mafaka masallatai da wasu cocin Katolika da kuma asibitin ƙungiyar ba da agaji da ga likitocin ƙasa da ƙasa. Shugaban ofishin MINUSCA Chief Prophet Onanga Ayanga ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa al'amarin abin Allah waddai ne, amma muna yin abin da duk ya kamata domin ganin mun sake kwato Bangassou. Ya ƙara da cewa ƙananan yara da wato aka saka cikin soja da ake tunanin a buge su daga cikin waɗanda suka kai harin suna cikin waɗanda suka kai harin. A wata sanarwa wanda ya bada sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayar jiya Lahadi, ya bayyana ɓacin ransa akan wannan harin da aka kai akan fararen hula da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya a Bangassou. Ya ce farmakin da aka kai kan sojan kiyaye zaman lafiya na iya zama laifin yaƙi. Shi ma shugaban ƙasar Afirka ta Tsakiya Faustin Trodera ya faɗa jiya Lahadi cewa ya yi niyyar ya je Bangassou domin nuna goyon bayansa ga al'ummar da abin ya shafa.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Anan kuma kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ne zai yi taron gaggawa a gobe Talata kan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Amurka da Japan da Koriya ta Kudu ne suka buƙaci a yi taron na gaggawa bayan da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami jiya mai amfani da matakai biyu na tafiya wadda kuma ke iya tafiyar sama da tsawon kilomita 4,500. Koriya ta Kudu ta faɗi a yau Litinin cewa shugaba Moon Jae-in zai tura wakilai na musamman a sassan duniya a yayin da ƙasar ke ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar ta da sauran ƙasashe tun bayan gwajin makamai masu linzami na takala da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Fadar gwamnatin ta Koriya ta Kudu ta ce wakilan za su gana da manyan jami'an gwamnatoci don su bayyana musu manufofin gwamnatin Koriya ta Kudu a yanzu su kuma yi musayar ra'ayi. Tun da farko a yau Litinin Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwajin makamin mai linzami mai matsakaicin zango bisa jagorancin shugaba Kim Jong-un da zumar ganin ko zai iya ɗaukar wani babban makami.
A nan Amurka kuwa hukumomi a nan suna neman mutanen da za a naɗa matsayin sabon shugaban hukumar binciken mayan laifuka ta FBI bayan shugaba Donald Trump ya kori James Comey a satin da ya gabata. Har zuwa yanzu an tattauna da kimanin mutane takwas wanda ke neman mukamin, kuma shugaba Trump ya ce kafin ranar Juma'a za a faɗi wanda aka baiwa mukamin kafin Trump ɗin ya tashi zuwa kai ziyararsa ta farko a ƙasashen ƙetare a matsayin shugaban ƙasa. A ɗaya ɓangaren kuwa shugaban ƙasar yana shan gaba da sukan lamiri daga shugabannin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu, wato Democrat da Republican, da ke ƙalubalantar matakan da ya ɗauka a satin da ya shige, wanda ya haɗa da wato dalilan da ya sa ya kori Comey da kuma jerin saƙonnin Twitter da ya yi na gargaɗin Comey a kan yin magana da manema labarai, inda ya ce yana fatan kwararren shugaban hukumar ta FBI ya yi fatan babu wasu fayafayen ɗaukan sauti da aka ɗauka na maganganun da suka yi a lokacin tattaunawar tasu. A jiya Lahadi, ‘yan majalisar dokoki sun yi kira ga Trump da ya bayar da duk wasu fayafayen kasa ɗin tattaunawar da Comey a hirarsa da tashar talabijin ta NBC. Ɗan majalisar dattawa Santa Lindsey Graham na jam’iyyar Republican ya ce dole ne fadar White House ta fayyace wa duniya idan akwai wasu kasat-kasat na waɗannan tattaunawar.
Sabon shugaban ƙasar Faransa ya bayyana sunan Edouard Philippe, wani ɗan siyasa mai sassaucin ra'ayi a matsayin sabon firayim minista. Philippe, ɗan shekaru 46, ɗan majalisar dokoki ne kuma magajin garin birnin Le Havre. Yana ɗaya daga cikin masu sassaucin ra'ayi na jam'iyyar Republican ta Faransa. An naɗa shi ne kwana ɗaya bayan Macron ya karɓi ragamar mulki a wani shagalin da aka yi na rantsar da shi a Paris. Ɗan shekaru 39, Macron shi ne shugaban ƙasar Faransa mafi ƙanƙantar shekaru. A jawabinsa na ranar rantsarwa, ya yi alƙawarin dawo da martabar Faransa a idon Turai da kuma duniya baki ɗaya. Ya kuma yi alƙawarin ci gaba da yaƙi a kan ta'addanci. An zaɓi Macron mai sassaucin ra'ayi, inda ya kada ‘yar takara Marine Le Pen mai adawa da Tarayyar Turai marasan baƙin haure.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da rahoton namu daga Jamhuriyar Kamaru, inda jami'an tsaro ne za su fara binciken gida-gida domin zakuro 'yan kungiyar Boko Haram, abinda kuma 'yan kare haƙƙin bil'adama ke cewa to a dai a hankali. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamandan jandarmomin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Jean-Baptiste Bokam ya ɗauki aniyar ƙara ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, anda ya umarci jandarmomin ƙasar gabaki ɗaya da su sake jajircewa wajen ganin cewa an zaƙulo duk wani wanda ake ganin cewa yana da hannu a cikin hararin Boko Haram, musamman a jihar Arewa mai nisa. Kwamanda Jean-Baptiste Bokam ya ce zamu yi ƙoƙari matuƙa gaya mu ga cewar mun kare ƙasarmu da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram. Da mu zamu shiga gida-gida ganin cewar mun ga yanda waɗannan 'yan Boko Haram ɗin suke na a ɓoye a ƙasarmu. To yanzu dai idan kuka kama makamai a gidajen fararen hula, to ya za ku yi da su? Za mu miƙa su ne ga masu shari'a na sojoji domin su musu shari'an da ya dace. Malam Ya'u, ɗan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Abin da muka yi tsoron kullum kenan game da wato gwamnatin ƙasar Kamaru, saboda kowane lokaci suka ce za su buɗe bincike wanda suna take haƙƙin mutane. Shi yasa muke roƙon gwamnati idan za su yi aiki, su yi aiki fi sabilillahi, su take haƙƙin mutane, su shiga gidan mutane, su caje ne za su caje, su tambaye IT kare shauransu, amma kar su kawo wasu wato abubuwa da gaskiya ba shi da daɗi, saboda mu aikinmu 'yan kare haƙƙin bil'adama dama na kare su ne wayannan mutane game da irin wannan munanan aiki da gwamnatin kasar Kamaru za ta yi mun sani cewa dole ne a yi bincike saboda gano wasu abubuwa saboda shiga na bincike na makamai da shirinsu amma kuwa da Allah su yi shi a hankali kar su kawo tashi hankali tsakanin al'ummar kasar Kamaru da ainihin gwamnatin kasar
ko da ƙarshen makon nan ma sai da maharan na Boko Haram suka kai ƴan tagwayen harare a wani ƙauye kusa da garin Kwalfata amma ba su kashe kowa ba kuma babu wanda ya jikkata Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
Muhammad Rasulullahi ba gani sai Allah Allah ka taimakin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan
to a can jihar Plateau a arewacin Najeriya kuma al'ummar bashar ne a cikin karamar hukumar Wase suka koka akan halin ko in kula da kamfanonin da ke hakama a Adana a yankin nasu suke musu domin sun kira su taro amma sun ki zuwa ga dai Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton
To sai dai al'ummar yankin na Bashar sun shaida mun cewa duk da dimbin kuɗi da kamfanonin ke samu ba su tabuka wa yankin wani abin ci gaba ba banda ma lalata musu hanyoyi da gurɓata muhalli da ruwan sha da suka yi Alhaji Ibrahim Ali Idris shine uban doman Bashar ya shaida mun cewa duk kokarin da suka yi na saduwa da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke aikin haƙar ma'adinai don yin yarjejeniya yadda za su inganta rayuwar jama'ar yankin ya ci tura
wallahi wanda nake son jira sai da wannan kamfani din sun ki zuwa zaman ranar Alhamis da ya wuce 11 ga watan 5 kuma da basu zo ba basu tura wakilin su ba yazo ya jima me yasa aka kira su sauki ba wajen muna da manyan mutane masu sarauta da sai muka yanke hukunci gaba ɗaya mu akan wannan kafan na salon yanzu da sauran yana mana hankali sun ki su girma mamu mun dakatar da aikin su gaba ɗaya mu nan ba mun dakatar da kwashi kaya a cikin yajin sa a yanzu haka magana da nake miki mu al'umman garin mu da ni da girma na a matsayin na mai sarauta muna kwana a wajen muna gadin kaya don kasa kwashi mu yi magana da kwanda soja na wasi ya kawo da man soja jiya da daddare sun zo su kira mu gadin kaya don kar wani ya zo vandalizing kaya
a takamaimai me kuke bukatan su waɗannan kamfanoni su yi muku
wallahi abinda mu muke da bukata su zo su mana ayyukan ci gaba daga kan hanya ruwan sha a ƙauyukan mu a dazuzzukan makarantu su zo su gina mana kuma su buɗe gidauniya na tallafa ma ƴaƴan mu su zo su yi karatun boko masu gadin ana cuta su ƴaƴan boko ana cuta su yawancin su yanzu haka gwaiwa har su kamsu saboda yawan ɗaukan kaya wasu idan su ya fara rufewa a yanzu haka maganar da muke
duk da kokarin da nayi don samun wani daga kamfanin Solid Unit Nigeria Limited da ke mallakar Alhaji Abdullahi Adamu dan China ya ci tura to sai dai shugaban kwamitin da majalisar dokokin jihar Plateau ta kafa don tantance ayyukan ma'adinai a jihar Yusuf Adamu Gagdi ya shaida mun irin barnan da suka mankado
mun gano cewa waɗanda suke da takardu da kuma waɗanda ba su da takardun ma aikin babu wadda take taimakawa al'umman da ake cire ma'adanan nan a wuraren su kuma mun gano cewa kamfanoni manya-manya wadda suka amfani harkan ma'adinai a jihar Plateau kuma suna kai har yanzu babu abin da suka yi wa al'umman wa'annan wuri ko ma hanyoyi da gwamnati ta gyara manya-manyan motocinsu masu ɗiban harkan ma'adinai sun lalata wannan hanyoyi ba su gina asibitoci wa mutanen da ake ɗiban ma'adinai a wurinsu ba ba su gyara makarantu ba ba su tona ruwan sha ba ba su kawo wutan lantarki ba
amma kun iya tantance yawan ma'adinan da suke cirewa da kuɗin da su ma suke samu su masu gudanar da aikin ma'adinan
yana cikin aikin da muke kai amma karamar hukuma ɗaya muka je na Wase wanda tana da side na abin ma'adinai 16 kaman kamfani ɗaya da muka tafi kamfani ce da ta cire kaya a misalance ya fi biliyan 20 dole ne mu gama zaga sauran kananan hukumomin Plateau mu ga menene ya shafi korafe-korafen mutane na wa'annan yankuna mu hada da wa'annan na Wase mu ga me ya kamata mu yi da zamu kare ƴancin mutane
Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya.
To a can jihar Adamawa har wa yau a arewacin Najeriya, ƴan gudun hijira ne da ke sansanin gudun hijiran da ke jihar suke kokawa a kan yunkurin gwamnatin jihar na mayar da su gidajensu. Na asali abinda suke cewa ina za su koma tunda har yanzu akwai sauran rina a kaba ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
kuma mai a jihar Adama ɗaya daga cikin juyan da rikicin na Boko Haram yayi wato annati na mako shirin rufe sansonin da ke jihar batun da wasu ke ganin fa akwai abin dubawa to wai ko mai yan gudun hijira ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri a yanzu
daga goza na gudo har na zo cikin jimeta da kai mu damare daga damare to alhamdulillah idan har an samu zaman lafiya koma gidan shi ne mafi alhairi. Dai zamu yi mu koma amma ba samu lafiya ba tsakanin da Allah. Dan cikin area Goza ba ka iya ka bar cikin Goza kilometer 1 ba. Dole ka haɗu da wannan yaron kuma su kama ka su tafi da kai. A yanzu a haka akwai kungiyoyi masu gine-ginen gidaje. Yanzu a haka ma ba sa Goza. In har ba sa gari ana samun damuwa. Dan ba ayyukan yi ma yanzu mafin yawa ana fitowa maza dai mata ne suna gida da shike suna samun tallafin abinci
da waye zan zauna Goza kayan ana kawo cip ba wani koma yara sun koma nan koma ba yara ba koma ba da wani zan zauna kwadan mata nan baya can
kai wallahi shire hakan har yanzu ba shire ba gaskiya tunda baka da wurin masauki baka da abin da zaka ci ba kudi kana da shi ba ya zaka ka koma
kamar wadannan yan gudun hijira shi ma wannan asalin yankin Mitika da bai dade da koma gida ba ya ko bai na abin da ya gani a yankunan su inda mako yace ya kamata ne a aika tun tana tsuwo
sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar gaskiya alal hakika wadansu gurare kamar a ce Madagali Gwaza Mankara hakikar gaskiya har yanzu ba samu kwanciyar hankali ba domin kauce kwanakin 7 da suka shige an samu tasitasuna a wannan area dama ai federal government tace za a gina musu gidaje za a musu ruwa za a samu musu mahalle yanzu kuma ba a samu musu mahalle ba kuma ba a samu zaman lafiya ba a ce an maida wadannan mutane gidajen su a wannan halin da ake ciki gaskiya abun nazari ne ya kamata gwamnatin tarayya ta sake zuwa ta je ta duba wadannan gurare muna da sanatan da suke area nan da House of Representatives daga wadannan guraren su koma gida su duba wadannan mutane ne suka zabe suka kai su wannan guraren da suke saboda haka ina so su dawo gida su ga me ake ciki su duba matsalolin da ake ciki kafa amma da wadannan mutane in akwai hali roko na ga gwamnatin tarayya Najeriya
to wai ko me ake ciki ne game da Bature sansunan yan gudun hijira a yanzu Sa'adu Bello dake zama jami'in hukumar dake kula da sansunan yan gudun hijira a Shari'a Adama da Taraba wato ma ya ko bai na dalilan su na daukan wannan mataki
alhamdulillah ba hukumar ba da agaji gaggawa ta kasa take bukatun rufe sansani ba gwamnatin jiha ita ta kafa committee karkashin commissioner watsa labarai wanda ni ma member ne na committee din da a duba yadda za a yi a mai da waɗanda suke NYSC camp da ke damare saboda a samu sarari don yan bautan kasa su rika yin orientation din su a wuri committee din da farko da kafa da ta fara aiki tana ganin sun kafa committee sun je sun bi cikin sun tattauna da su yan gudun hijira kuma yan gudun hijira wasu sun yadda za su koma Malkoyi camp wasu sun yadda za su koma gidajen su in an taimake su wasu kuma sun bada su sun fi son su koma ungwanni inda za a ba su wurin noma a sanin ka ne muna da wurare guda biyu musamman wanda hakimin wurin da masu jimillan wurin sun ba da gonaki waɗanda suke sha'awan je su yi noma da kuma wurin da mazauni Daware da kuma Malkohi village waɗannan wurare gwamnati da masu ungwanni da sarakunan su sun ba wa yan gudun hijira dama su zauna a waɗannan wurare sai wasu sun nuna sha'awar su na komawa waɗannan wurare su ma don su ci gaba da noma da sauran rayuwarsu na yau da kullum
kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ko jama'a za su samu damar komawa gida Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 11 ne na safe da minti 18 har da daƙiƙa 30 ga kuma shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can haƙiƙa ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalboliyar
jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na al'asariyar litinin assalamu alaikum Barkan mu da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin Shirin namu na yau zamu daura daga inda muka dakata a cikin tattaunawa ta musamman da muke yi da Alhaji Musa Inuwa Kubo Commissioner Ilimi na Jihar Borno a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa na murya Amerika a nan birnin Washington DC
mudagiya fiya ki da zahilci ilmi ribar mu ne ba wai ba
kuma daga cikin abinda shi mai girma gwamna yayi muna la'akari da cewa bayan wannan matsalan ya wuce akwai daga cikin yaran nan waɗanda suka kasance marayu kuma ba irin na tunanin jama'a cewa wannan ya rasa ubansa ko kuma ya rasa uwarsa a'a marayu ga fa bayanin irin marayu da yanzu muke da su bai da uwa bai da uba bai da dangi ba wanda kuma bai ma san kuma ma inda zai tafi ba to waɗannan su ne irin marayu da muke da su saboda haka shi mai girma gwamna yayi tunanin akwai makaranta wanda aka gina yanzu haka da na secondary da na primary wanda zai dauki yara 300 ta kowane bangare wato wajen 600 kenan waɗannan yaran gwamnati za ta dauki dawainiyan komin su har su gama primary su gama secondary kuma a tabbatar cewa an ciyar da su sun tafi har su kasance mutanen kansu in ba ai haka ba waɗannan yara da suka kasance marayu in an bar su ka aka zube to abinda muke gudun har yanzu ba mu tsira ba saboda haka wannan yana daga cikin tsari wanda shi mai girma gwamna yayi kuma ana gina waɗannan makarantu din ina so yin amfani da wannan dama akwai jama'a da dama waɗanda ga hanyar neman lada wannan matsifa ta same mu me yasa ba za ka nemi lada wajen Ubangiji ka dauki maraya ko kuma ka inganta ilimin ɗaya daga cikin marayun nan da suka kasance yanzu za a ce sun tagayyara sannan misali akwai wani wanda yake mai makarantar nan na Elkanemi College of Islamic Theology ba fa mutumin Borno bane ba ma mutumin Najeriya ba a yanzu haka da nake ma magana ya zo Maiduguri ya gina makaranta wanda zai ɗebi ɗalibai guda 200 ya riga ya biya kuɗin makarantar ɗaliban nan ya biya kuɗin abincinsu ya biya kuɗin tufafinsu kuma ya yi alkawari in sun gama duk makarantar da za su je nan gaba zai taimaka musu kaga inda jama'anmu wanda Allah ya hore musu da suna da zuciyar yin wannan kaga za su tallafa bayan matsalan nan da aka shiga ba wai kawai wannan ba wai ana yi ne na taimakon gwamnatin Borno ba kana yi ne domin neman lada kuma Allah zai saka maka domin ka taimaki bawan Allah da ya tagayyara wannan ba wai ta fani magana ne wai na siyasa wannan abin da ya faru nan ya wuce batun ayi tunanin ma siyasa abu ne masiba ne ta same mu kuma mu yi addu'a Allah Ubangiji kada mu sake ganin wannan amma mu din kuma mu tsaya mu yi da zuciya guda mu gani cewa mun taimaka ma ƴan uwanmu
bari mu duba wannan wani irin yunkuri gwamnati take yi danganin ta kyautata ma malaman nan da suka samu kansu a cikin wannan hali wajen ba su albashi mai nagarta da kuma ba su allowance don kyautata musu rayuwarsu
yanzu haka ina so in tabbatar ma ba kamar lokacin da ni nake ina malami ba don nayi malanta nayi principal a zuwa wannan lokacin da na malami ina tabbatar ma sai an biya sauran ma'aikata tukun sannan a zuwa biya na malamin makaranta a yanzu haka kowane lokaci da aka biya albashi da na malamai da duk sauran ma'aikata lokaci guda za a biya kuma an inganta matakin albashin malamanmu na jihar Borno abinda ake cewa teacher salary scale wanda aka ce aiwantar an riga an yi kuma muna biyan su sannan bayan haka akwai malamanmu wanda muka tura su kasan waje misali domin yanayin na'ura wadda ake bukata wato ICT mun tura malamanmu kamar guda 50 da suka je India sun je India domin an kero wannan abin din nan yanayi na hanyar koyarwa kamar a television a can aka kero kuma ba mu son ya kasance kayan India ne aka tafi da wato curriculum namu tsarin koyarwa na darussanmu na Najeriya a ciki aka je aka sa yanzu da aka kyara aka zo da shi malamanmu guda 5 daga ciki su sun je aikin su su lakanci yaya ne in machine din nan ya samu matsala ba sai mun kai India ba annan za a yi gyaran komai kuma an fara amfani da waɗannan a wayan su kananan hukumomi kuma za a raba duka kananan hukumomin nan idan an samu zaman lafiya anan muna kokari ne mu gani cewa malamai da muke da su da kwarewan su bai wadata yadda muke abin nan wannan abin zai tallafa musu ba wai su canza malamai ba amma ya tallafa ma malamai musamman ya kara musu kwarewa a aikin da suke yi domin sami cin gaban ilimi a nan a jihar Borno kuma ma abin farin ciki shine hatta wayansu jihohi da suka ga mun yi haka sun gayyace mu mun je mun nuna musu wannan abin kuma su ma yanzu za su yi wannan to alhamdulillahi idan har za a yi za mu samu wannan cin gaba din dama kamar yadda yanzu muka zo nan akwai abubuwa da yawa da muka gani wanda suka yi wanda kuma ya taimake suka sami cin gaba.
Masu sauraro baki dai ya kacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Alhaji Musa Inuwa Kubo, kwamishinan ilimi na jihar Borno. Kana da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don Mozambikewa kai kokari.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
To sai kamar ta farko ta fito daga Aminu Dan Kaduna a Manawa, wanda ke cewa hakika matakan da ma'aikatar lafiya ta dauka kan cutar Ebola matakai ne masu kyau, duk da ba ma fatar sake bulla cutar a Najeriya. Shi ma mai duguji tiwaye kan nama cewa ya Allah ka kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Congo, kuma mu da bata zo gare mu ba, ya Allah ka kare mu da ikon ka, amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya kamata fadar shugaban ƙasa ta rika sanar mana da halin da shugaban Muhammadu Buhari yake ciki, ko hankalin mu ya kwanta. Sako daga Muntarar Dan Ma'azu baban Khalifa Jigan Kande. Sai kuma sakon Aliyu Usman Takka lafiya birnin Kebbi, wanda ke cewa ina kira ga shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast da dauki matakin sulhu da dakarun kasar da ke yi masa bore wanda suka ki aje makaman su. Sakon mu na gaban hadin gwiwa ne daga Rilwan Ibrahim nan Dan Uba da Ahmadu Mai Shayi da ke cikin tashar mota garin Uba jihar Adamawa, wanda ke cewa ya kamata hukumomin Najeriya su yi wa al'umma kasar bayani dangane da musayar kwamandojin Boko Haram da kuma ƴan matan makarantar Chibok dan kada a koma da gidan jiya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga yakujin matar Ahmadu Abacha Macina, wanda ke cewa barazanar da kwamandojin kungiyar Boko Haram waɗanda aka yi musanya da su da ƴan mata ɗalibai na Chibok na fara kai hare-haren ta'addanci a Najeriya abin dubawa ne. Ya kamata hukumar Najeriya su gaggauta yi wa tufkar hanci saboda dan haƙin da kare na shike tsone ma ido. Da ƙarshe sai sakon Malam Rilwanu Sa'idu daga Yari a jihar Zamfara, da Ahmad London Girkau na jihar Sokoto, da Ibrahim M Abubakar Maiduguri ta jihar Borno Najeriya, wanda ke cewa salon VOA Hausa. Hakika sau su jirage 14 da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi domin karfafa rundunar tsaron kasar wajen yaƙi da ta'addanci yayi daidai. Mu dai fatan mu Allah ya sa waɗanda za su yi amfani da waɗannan jiragen su yi amfani da su yadda ya kamata.
To madalla, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Wasu manyan birane biyu na ƙasar Ivory Coast na fuskantar boran wasu tsoffin ƴan tawaye da aka hada su cikin rundunar soja, kuma aka yi musu alƙawarin biyan wasu kuɗaɗe da ba a basu ba. An ji ƙarar harbe-harben bindigogi a yau Litinin Abuwake, birni na biyu mafi girma a ƙasar, da kuma wasu barikokin soji na Abidjan, babban birnin ƙasar, sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka. Yanzu haka gwamnatin Afirka ta kaddamar da shirin kwato birnin na Abuwake da ƙarfin soji, inda aka kashe wani mutum farin hula jiya Alhadi, yayin da wasu mutane 20 ne suka jikkata sakamakon bujirewa gargaɗin ƴan tawayen na su zauna a gidajensu. Mayakan ƴan tawayen sun kwace birnin na Abuwake a ranar Juma'ar da ta gabata. Tsageru dauke da makamai da ke auna musulmai a garin Bangassou da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe kusan fararen hula 30 da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya guda 6 a 'yan kwanakin nan. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya na MINUSCA da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce zai kara tura karin soji zuwa Bangassou, inda suka ce fararen hula na neman mafaka a masallatai da wata cocin Katolika da kuma asibitin kungiyar ba da agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa. Shugaban ofishin MINUSCA Chief Prophet Onanga Anyanga ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa al'amarin abin Allah wadai ne, amma muna yin abin da ya kamata domin ganin mun sake kwato Bangassou. Ya ƙara da cewa kananan yara da aka tura sun aika da sojojin suna buge su ne daga cikin waɗanda suka kai harin.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai anjima, idan Allah ya kai mu a shirinmu na yamma za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ne game da yadda kuke ganin gwamnati za ta taimaka wa manoma, musamman ganin cewa tana hana shigo da wasu albarkatun gona na baya-bayan nan, ko shi ne tumatir. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Nazar Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa, da Julie Gresham ta ba da umarni, da injiniyan mu Vasco, ni Ladan Ibrahim ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa, domin ko ga Usman nan ya zo da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe, kuma za su yi magana ne akan dangantakan mai gida da ɗan haya. A yi saurari lafiya.